Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. A kasar Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma si sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da daren yau Litini 13 ga watan Janairu. Ibrahim Kalma si Garba ne da Aisha Tisle da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a wannan daren. Bayan labaran duniya, za a ji cewa shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya rattaba hannu kan kudirin dokar harkokin kuɗi wadda ta tanaji ƙara haraji kan wasu kaya, amma fa
tsari da aka yi wannan ya shafi kayayyaki na alatu da kayayyakin jin daɗi yadda ba za a gallaza wa talaka ko kuma ƙarshe da ciki.
Yau bayan labaran duniya za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan koshin sallamar babban kwamandan rundunonin mayakan ƙasa kamar yadda ya faru a Niger na tasiri a yaƙi. Kamar kullum lambar da za a kira ita ce alamar tara BCPLB 2655. Za kuma a ji labaran wasanni, yanzu kan sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da dare ga labaran duniya. An kammala tattaunawa tsakanin shugabannin bangarori biyu na Libya da suke yaƙi da juna a yau Litinin a birnin Moscow, inda ministan ƙasar wajen Rasha ya nuna cewa an samu ci gaba. Wannan na zuwa ne kwana ɗaya bayan ƙulla yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin su, wacce Rasha da Turkiya suka samar. Rasha da Turkiya sun kasance su ne masu sasantawa a ƙasar ta Libya, wanda ta tsinci kanta cikin rashin zaman lafiya. Suna ƙoƙarin tursasa Fayez al-Sarraj, shugaban bangaren gwamnati da duniya baki ɗaya ta amince da shi, da kuma abokin hamayyarsa General Khalifa Haftar, akan su fara daraja matakan samar da zaman lafiya mai ɗorewa a siyasar ƙasar. Kafin fara tattaunawar ta yau Litinin, al-Sarraj ya faɗa wa al'ummar ƙasar ta Libya da su buɗe sabon shafi, a cewarsa su juya wa hargitsin da ya faru baya, su rungumi kwanciyar hankali da zaman lafiya. An shiga rana na uku a yau Litinin yayin da masu zanga-zanga a ƙasar Iran suka fantsama kan titunan birnin Tehran da kuma wasu sauran garuruwan ƙasar, bayan amincewar da gwamnatin Iran ta yi na cewa ita ta harbo jirgin saman fasinjan Ukraine a ranar Laraba da ta gabata. Dukkanin fasinjoji 176 da ke cikin jirgin sun halaka. Tun da farko dai gwamnatin Iran ta yi kememe, ta musanta cewa makaminta mai linzami ne ya harbo jirgin, tana mai cewa duk farfagandar kasashen yamma ne. Yanzu haka gwamnatin Iran tana ci gaba da fuskantar matsin lamba daga ciki da wajen kasar, amma har yanzu babu wata alama da ta nuna cewa zanga-zangar za ta rigice ta zama ta kin jinin gwamnati. Mayakar kungiyar Al-Shabab a Kenya sun kashe masu wasu malamai makaranta guda uku, sannan suka yi garkuwa da wani malami a karamar hukumar Garissa da ke kusa da iyakar kasar da Somalia. Rahotanni da 'yan sanda suka bayar ya nuna cewa mayakan sun kyale wata mata da ke shayarwa saboda ita mace ce a makarantar primary da ke Kamusi. Sannan maharar sun cinnawa ofishin 'yan sanda wuta da kuma lalata hanyoyin sadarwa a harin wanda ya auku a yau Litinin. Hassan Omar, wani mazaunin yankin ne na Garissa inda aka kai wannan hari.
The most safe place in Garissa County was this line, Bura district, the line especially.
Ya ce yankin Bura da ke gundumar Garissa shine yanki da yafi kowanne zaman lafiya. To amma lura da abin da ya faru, ya zama babu inda ya tsira kenan. Kungiyar Al-Shabab ta sha kai hare-hare da dama a Kenya, ciki har da mummunan hare-hare da ta sha kaiwa makarantu da kuma kantunan masu sayayya. Kuna shan labaran nan ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin, hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar Malawi ta ce tana bincike kan wani yunkuri da aka yi na bada cin hanci ga alƙalan da ke sauraron ƙarar da aka shigar kan zaben shugaban ƙasar da aka yi mai cike da takaddama, wanda ya baiwa shugaba Peter Mutharika wa'adi na biyu. Jami'iyun adawa na MPC da UTM suna ikirarin cewa an tafka kurakurai a zaben wanda aka yi a ranar 21 ga watan Mayun bara. Shi dai shugaban na Malawi ya samu nasara da 'yar tazarar yawan ƙuri'u ne, inda ya kada abokin hamayyarsa Lazarus Chakwera da ƙuri'u 159. A cewar shugabannin adawa, an samu kurakurai da dama a zaben, inda har a watan Agustan bara suka yi kira ga babbar kotun ƙasar da ta soke ɗaukacin zaben. Ba a taɓa dai ƙalubalantar sakamakon zaben ƙasar ta Malawi a kotu ba tun bayan da ta samu 'yancin gashin kai daga turawan mulkin mallaka Birtaniya a shekara ta 1964.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya rattaba hannu kan kudirin dokar harkokin kudin shiga a yau ɗan nan Litini, wanda ya hada da ƙara haraji kan wasu kayan alatu. Ga Umar Faruk Musa, wakilin muryar Amurka a fadar shugaban Najeriya, da cikakken rahoton.
Yau a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, shugaba Muhammadu Buhari ya rattaba hannu a kudirin doka ta shekara ta 2020 akan kuduri na kasafin kudi na wannan shekara. Wannan dokar, kamar yadda shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana, tana dauke da muhimman batutuwan da suka shafi tattalin arzikin kasa, musamman akan maganar haraji da kuma irin matakan da gwamnati ta dauka domin tabbatar da sabbin harajin za a turo a cikin kasa bai shafi kayayyakin abinci da sufuri da zai iya cutar da ko zai iya kawo kunci ga talakawan Najeriya ba. Malam Garba Shehu, kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, ya kara mun haske, inda yake cewa
ita wannan sabuwar dokar kudi da aka saka wannan shekara, na farko dai yana da muhimmanci a san cewa tana tafiye da kasafin kuɗi na sabuwar shekara wanda aka dawo da shi zuwa farkon shekara. Saboda haka kaga za a samu daidaito wajen tafiya. Akwai muhimman abubuwa kuma guda biyar da wannan doka take kunshe da shi. Na farko dai, wato an lura cewa kaman kamfanoni da suke kafawa na 'yan kasuwa a ƙasar, akwai matsi da ake musu wajen haraji da zuwa da wannan doka za ta yi ƙoƙari ta tabbatar cewa an yi abu bisa ƙa'ida da daidaito. Abu na biyu shi ne su kansu brokoki na haraji na Najeriya a danganta su da shin me yake faruwa a ƙasashen duniya a zamanantar da su. Na uku, a kyautata bunƙasar ƙananan masana'antu da ma'aikatu waɗanda ya masu zuba jari za su saka. Don duk duniyar nan yawanci ɗan waɗannan ƙananan masana'antu su suka fi ɗaukar ma'aikata da suke bunƙasa tattalin arziki. Da na hudu da ke cikin wannan doka shi ne ita kanta gwamnati tana buƙatar ta ƙara samun kuɗin shiga. Ana so a duba fannoni da yake ya kamata wanda haraji ba a karɓa. Akwai sababbin wurare watakila da aka wasu gurin kuma dama akwai dokar a karɓa amma ba a yi. Sannan abu na biyar da wannan sabon kunsa shi ne ƙari da aka yi akan farashi akan haraji na cikakkaiya, wato VAT, wanda ya tashi daga kashi 5 zuwa kashi 7.5. Amma masu saurare su fahimci cewa ƙari da aka yi wannan ya shafi kayayyaki na alatu da kayayyakin jin daɗi. Wato shugaba Muhammadu Buhari ya ce kada a taɓa harkar abinci da harkar sufuri, yadda ba za a gallaza wa talaka ko kuma ƙwarin shi da ciki.
To Malam Garba, galibi abin da ake ta nuna damuwa a kai shine matsalar cin hanci da rashawa wanda ya yi katutu a fannin maganar haraji. Wani mataki kake jin gwamnati za ta ɗauka?
Ai, idan aka lura, wato ita gwamnati ai faɗi ne da ita, ana fatan daga nan zuwa wata ƙila ƙarshen wannan ƙarni shekara 10 masu zuwa nan ga zamanin cewa cinikayya na kudi hannu da hannu ma wannan ya zama kauyanci ya zama tsohon yayi saboda abu ne da ake nema ne da shi a rinda ya tsaffa cuta kai ka zo ka shigar da bukatar ka ka aika su masu baka ko masu biyan haraji su biya ba tare da mutum da mutum sun sadu gwamnatana a ci za a tattauna wajen rashawa da cin hanci daga wannan wata muka shiga gwamnati ta fito da sabon tsari wanda yake duk wanda ya fitar da kuɗi biliyan biyar na naira daga asusun gwamnati sai an buga a yanar gizo so kowa ya gani wa aka biya don me yasa aka biya.
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da ne da shi dangane da kudurin doka ta shekara ta 2020 akan kasafin kuɗi da shugaba Muhammadu Buhari ya rataba hannu a kai a yau. Umar Faruk Musa mura Amurka Abuja, Najeriya.
A gaida Umar, a shirinmu na yamma an ji cewa shugaban Nijar Isuhu Muhammadu ya sallami babban kwamandan rundunonin mayakan kasar Janar Ahmad Muhammad. Don haka yau za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi ne kan ko shin sallamar babban kwamandan rundunonin mayakan kasa ko hafsan hafsoshin sojin kasa na wani tasiri a yaki. Kafin nan a dan saurari wannan.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To da alamar yau za mu fara ne daga Jaskwata yamma da Bauchi. Wake kan layi a Jos?
Barka da Ibrahim ya aiki.
Lafiya lau barka da.
Sunana Aliki Kabiru Highlanders daga garin Jos.
To Highlanders muna sauraron ka.
Eh to farko dai muna addu'a Allah ya sa wannan canji da aka yi ya zama alkhairi. Amma mu a tunaninmu Ibrahim hakan ba shi ne mafita ba.
Akan
ma'anar shi ne dakarun ƙasar su yi ƙoƙari su ga cewa sun yi ƙoƙari sun fitar da ƙasar daga cikin damuwar da suke. Amma mu a ganin ba wai canyin wa'annan hafsoshi shi ne ba, da fatan Allah ya sa su yi nasara akan abin da aka aiwatar a ƙasar.
To mun gode Highlanders. Daga Jos kuma bari mu je mu Niger. Wake kan layi a Niger?
Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba.
To takwara menene ra'ayinka?
To ni ra'ayina canza ainihin shugabannin jami'an tsaro ba shi ne da zai warkar da komai ba.
Don me?
Na farko dai su waɗanda haƙƙin abin yana tsaye a kansu, to su ya kamata su fidda son rai game da al'amarin tsaro a Afirka ba ma iya ne jamhuriyar Nijar ba, domin su duba su gani yadda ake ta hasaran ainihin masu damara a kasashenmu na Afirka da wanda ke cikin ne musamman ainihin fararen hula. To bai kamata suna sakusaku da ainihin ɓangaren tsaro ba. Wanda dai haƙƙin su yara ce a kan tsaron nan, su ya kamata a zajin sai su gyara.
To mun gode Malam Iro. Daga Naija bari mu je Kebbi. Waki kallaye a Kebbi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam.
Sunana Nasiru Mamman, reporter area Zuru Kebbi State, wanda aka fi sani da Nasiru.
To Malam Nasiru.
Wato ra'ayina game da wannan sauke shugaba da aka yi na sojoji a Niger ya yi daidai. Saboda idan sun ka duba Malam Kalmasi Garba, kaga Najeriya ya kamata a ce ana yin haka nan. Idan ana yin haka nan da abubuwa sun rage, yanzu ka diba Nijar ɗin nan mutum nawa duka aka kashe sojoji, amma shugaban ƙasa ya ɗauki mataki, amma muga namu nan ya ɗauki mataki abu ya gagara. Kullum sai dai a ce a yi ta haƙuri, a yi ta haƙuri. Don haka ina kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya yi koyi da Muhammadu Yusufu. Saboda abinda ya yi daidai. Amma shi ma ya daure ya koyi da shi ya soce botai, mai amanin botai.
To wasu kuma na cewa a kasashen da aka ci gaba, idan haka idan aka samu wannan matsalar manya-manyan ne koko ke aji aiki ba komandojin soja ba.
Malam Kalmasi Garba, lahin manyan ne. Lahin manyan ne. Idan muka duba, idan aka ce babba ga babban soja ba karamin mutum ba ne. Kaga at least ya dace a ce idan tunda ana kashe yaran mu na sojoji. Akwai sojoji da mu biyu yanzu haka, amma kowanne kullum halinshi ya gaba yake. Sai na wani aka ya kamata shugaba Buhari ya yi kokari ya yi koyi da wannan bawan Allah Muhammadu Yusufu da shi ma ya rika sauke manya.
To mun gode da ra'ayinka. Daga Kebbi kun bar mu je mu Kaduna garin gwamna. Wake kallaye a Kaduna.
Ta Kalmasi Garba, barka da dare.
Barka da mutala.
Ta eh to abocin mutala ne
su ga alama.
Alhaji Musa Garu.
Daga alama.
Ne rediyo da recorder kasuwar kawo Kadunan Najeriya.
Haka.
Kalmasi ai wannan ai ka gane ko? Idan abu ya ci ya cinyewa, to abinda ya kamata kenan ka sallamu wanda kake ganin akwai matsala, ka je ka kawo wani ka gwada. Yanzu ba na gaya ma shi aikin soja da ka gan shi daga Najeriya har Niger, duk inda ka sani ai akwai waɗanda ake tunanin cewa yau idan aka ba su za su iya taɓugawa. To amma saboda sakamakon su waɗannan manyan sun zo sun babbace gurin, sun tattare gurin, ba wani wanda zai leƙo wanda zai za a nuna shi a duniya wanda zai nuna shi ma zai iya wannan aikin. Ai da haka shugaban ƙasar Nijar haka ake so ya yi daidai. Idan ka ga mutum ba zai iya maka aikin da ya kamata ba, yanzu maganar surutu tsakanin Nijar da Najeriya shekara nawa ana magana guda ɗaya. Ne ga shekara nawa ana magana guda ɗaya ce abu yaƙi sun yawa. Don haka ni abin na gani wannan abin ya yi daidai a nawa ra'ayi ko ban ce ra'ayin wani ba, na yi daidai wannan. To fatan Allah isa Najeriya ma a duba irin wannan al'amari.
To mun gode da ra'ayinka Malam Musa. Har yanzu dai mun makale a Kaduna ɗin. Wake kallaye a Kaduna har ila yau.
To bayan Kalmar shi Garba Butala ne dai a kan hanya ya tura ne wayan shi targa shigo.
Ai na kula tare kuke ai muna jin ka.
To sunana Mutala ne, na kira ku daga da gasa ka zo tarihin Najeriya.
To Haji Mutala.
To a Kalmar shi gaskiya mun jinjina ma shi Muhammadu Yusufu, kaga yanda ake aiki a haka mata muna ba kasashenmu na Afirka. Ai kasan da aka shiga ba kafin ma a cire ka, an ka gaza manyan za a ga da kan za su aje aiki ma kafin a waiwayo su. Kuma kaga shi da an ce cin ƙasa da wata ɗaya soja kusan 200 aka kashe mai, inda wasu kasashe Afirka ana faɗan gaskiya da ake kashe sojojin bil.
To da alam eh muna jinka, muna jinka.
Shugabannin kasan ma ba su taɓa bari wayannan shugabannin sojojin su ƙara wata shida ba. Kila ana koya musu adadin sojojin da ake kashewa ne a sauran Afirka, shi yasa ma ake barin su shugabannin suke daɗewa a kan kujera. Tashi lafiya.
To kai ma ka tashi lafiya, mun gode sosai. Bari mu je mu Baucin Yakuba. Wake kallaye a Baucin.
Malam Musa Ibrahim Abubakar daga jihar Bauchi, ƙaramar hukumar Ganjiwa.
To Malam Musa muna jinka.
Ina ra'ayina ina goyon bayan wannan kire shugaban Hassan sojoji da aka yi.
Saboda
shugabanci ya kamata idan an ga ba zai iya ba, to a sauke shi a ba da wani wanda aka ga zai iya. To idan ba a sauke shi ba sai an kare sojojin ne za a sauke shi. wannan ina goyon bayan wannan sauke shi da aka yi, duk wani shugaban da aka ba shi shugabanci an ga ba zai iya ba, ya kamata a sauke shi a ba da wanda zai iya.
To mun gode na Bauchi. Daga Bauchi bari mu je kuma Katsina, da kuwa ke kallon a Katsina?
Usman Haruna Kwangalan.
To Malam Usman.
Na'am, ni ra'ayina shine kama yadda wannan ban Allah Muhammadu Yusuf ya diba ya tsabke wannan manyan komandodin sojan nahi. To saboda Allah ya kamata mu ma nan Najeriya a bincika akan wannan manyan ma'aikatan gaskiya, inda aikin tsakani da Allah ake, yanzu da abin ya wuce haka.
Wato kai ma kana ganin matsalar daga manyan sojojin ne ba manufofin kasar ba?
A gaskiya kasa manufofinta mai kyau ne, kawai matsala tana wajen manyan sojoji.
To mun gode na Katsina. Bari mu je mu Yobe. Wake kan laye a Yobe?
Babayo ne da kuwar ga Dutse ga local government Yobe.
To Malam Babayo, muna jinka.
Ra'ayina abinda Muhammadu Yusuf yayi yayi daidai shine abinda shugabanci yake so a yi kenan. Inda ka ga da matsala ya kamata shugaba ya dauki mataki akai, abinda muke fata shugaba Muhammadu Buhari ya bar a Najeriya.
Kana ganin in yi haka za, kana ganin kafin haka ya faru ba a canza hafsan hafsoshi ba gabanin wannan?
Ai mu kamar mu a gabashin Najeriya a matsalan da muke samu. In ka bar shugaba ya dade za a samu al'amuran da shi ne wani lokaci sai ka ga abun ya tabarbare, amma aka canza kowa zai zo da zumman ya yi aiki a al'umma ya tsakaninsa da Allah. Ndai aka ya ganye an yi daidai.
To mun gode sosai da wannan ra'ayi naka. Kai ma bari mu je mu Taraba. Wake kallaye a Taraba?
Adamu Baba mutum biyu.
To Malam Adamu, muna jinka.
Wato duk masu ba da shawarwarin nan, shi a shugaban kasa Muhammadu Buhari, shi akwai abin da ya hanga da shugabannin sojojinmu na Najeriya. Inda ayyukansu bai yi masa ba, shi ma soja ne, ya san aikin soja, ya san yadda kasar nan take. Lokacin da aka dora sojojin nan akan mu.
Muna jinka. Muna jinka sosai.
A kasar nan take rashin zaman lafiya da muke ciki, wanda ko ina a Najeriya ana cikin tashin hankali. Yanzu mun samu kwanciyar hankali sai jifa-jifa, amma mutane ba su gani. Mu alhamdulillah mun gode wa sojojinmu na Najeriya, Allah ya kara musu ci gaba da ayyukansu. Alhamdulillah.
To aka ce karkataccen wani daidai ɗin wani, mun gode kai ma da ra'ayinka. To bari mu ƙetara zuwa inda abin ya faru, wato jamhuriyar Niger. Wake kallaye a Niger?
Kusa magana da Rabi'u.
To Malam Rabi'u, muna jinka.
A gaskiya mu wannan ke yake wani sojoji da ya Allah ya sa da yana alheri, amma ta ga alamar yana da mu mutu wannan ka take ya kamata a ciki ko sai ana iske so ga Allah wannan ka tinda, amma ta gundo ya yi Allah ya yi to Allah ya tsaya dan saboda gaskiya abin ya da mu mutu.
To mun ci gaba.
Kai hari sojoji aka ce da yawa haka, duk gaskiya mun yi shekaru ga muka nan Niger a cikin ta hari sojoji ne da yake so aka tata.
Mun gode duk da ike layin ka ya katse, mun gode ka yi kokari sosai. Muna fatan za mu samu kira daga jamhuriyar Niger ba ɗaya kawai ba. Bari mu koma Bauchi Yakubu. Wake kan layi a Bauchi?
Salamu alaikum. Malam Ibrahim, barka da aiki.
Barka da warhaka.
Sunana Ismail Muhammad Bello, mai gari da shinkafa kasuwar Winki.
To Malam Ismail, muna sauraron ka.
Sai gaskiya abin da Muhammadu Yusuf ya yi daidai ta wani gefen, amma ta wani gefen bai magance matsalan ba. Sakamakon ni a nawa fahimtar abin da ya yi daidai, amma dai ana so a magance gaba ɗaya. Wannan sojojin ƙasar Faransa ya kamata su bar wannan yanki ɗin gaba ɗaya na Afirka, saboda matsalan su ne suka san haddasa mana wannan matsalan, da ba su ɗin da wannan matsalan duk ba a same su ba.
To mun gode kai ma da ra'ayinka. Mun gode wa kowannen ku da ya ba da ra'ayin shi, da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Mun gode. To ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Yan sanda a kasar Ghana sun dakatar da wani jami'in su har sai an kammala bincike akan wani rikici da ya barke a wata wasan ƙwallon ƙafa a jiya Lahadi, wanda ya sanadiyar wani ɗan kallo ya sami rauni daga harsashin roba. hukumar kwallon kafar Ghana ma ta yi Allah wadda da lamarin inda ita ma ta kaddamar da nata bincike akan rikicin da ya tashi a wasan da aka buga tsakanin Asante Kotoko da Berekum Chelsea a birnin Kumasi. Yan kallo sun fusata ne da alkalancin wasan inda kuma suka yi yunkurin kaiwa ga alkalin wasa a daidai lokacin da Kotoko take shan kashi da ci daya da nema. Wata sanarwa da 'yan sanda suka fitar ta ce rikicin ya soma munana da yadda 'yan kallo suka soma lalata kayayyaki a filin wasan, lamarin da ya sa jami'an suka yunkura domin kwantar da tarzomar. Dan wasan kungiyar Manchester City Sergio Aguero ya kafa sabon tarihi na kasancewa dan wasan kasar wajen Ingila da ya fi kowa yawan zura kwallaye a gasar Premier. Aguero ya zura kwallaye uku a wasan da City din ta ragargaza Aston Villa da ci 6-1 a jiya Lahadi, wanda ya bada adadin kwallaye 177 da ya zura a gasar ta Premier. Dan kasar Argentina mai shekaru 31 ya zarta tarihin Thierry Henry, inda a yanzu ya daidaice da yawan kwallayen da Frank Lampard ya jefa a gasar. A wani labarin kuma, kungiyar Aston Villa ta rattaba kwantaragin aron tsohon mai tsaron gidan kungiyar Liverpool da Spain Pepe Reina har na tsawon sauran kakar wasanni. Reina mai shekaru 37 yana a rumfar 'yan kallo a wasan da Villa din ta sha kashi a hannun City a jiya Lahadi. Villa na buƙatar mai tsaron gida bayan da ɗaya daga cikin masu tsaron gidanta Tom Heaton ya sami rauni, aka kuma tabbatar da cewa ba zai buga wasa ba har zuwa ƙarshen wannan kakar wasannin. Reina ya buga wa Liverpool wasanni 394 tsakanin shekarun 2005 da 2013 kafin ya koma Bayern Munich ta ƙasar Jamus bayan kwashe tsawon lokaci a zaman aro a kungiyar Napoli ta ƙasar Italiya. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
Gaida Murtala, mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labaran duniya an manfa a takaice.
To a takaice, an kammala tattaunawa tsakanin shugabannin bangarori biyu na Libya da suke yaƙi da juna a yau Litinin a birnin Moscow, inda ministan ƙasar wajen Russia ya nuna cewa an samu ci gaba. Wannan na zuwa ne kwana ɗaya bayan kulle yarjejeniyar tsagaita wuta tsakaninsu wacce Rasha da Turkiya suka samar. Rasha da Turkiya sun kasance su ne masu sasantawa a tsakanin Libya a tsakanin bangarorin biyu. An shiga rana ta uku a yau Litinin, yayin da masu zanga-zanga a ƙasar Iran suka fantsama kan tituna birnin Tehran da kuma wasu sauran garuruwan ƙasar. Bayan amincewar da gwamnatin Iran ta yi na cewa ita ta harbo jirgin saman fasinjan Ukraine a ranar Larabar da ta gabata, dukkanin fasinjojin 176 da ke cikin jirgin sun halaka. Mayakan kungiyar Al-Shabab a Kenya sun kashe wasu malaman makaranta uku, sannan suka yi garkuwa da wani malami a makaramar hukumar Garissa da ke kusa da iyakar kasar da Somalia. Rahotanni da 'yan sanda suka bayar na nuna cewa mayakan sun kyale wata mata da ke shayarwa saboda ita mace ce a makarantar primary da ke Kamuthi. Sannan maharan sun cinna ofishin 'yan sanda wuta da kuma lalata hanyoyin sadarwa a harin. Shugaban jam'iyyar mai mulki ta Bharatiya Janata Party mai kishin ƙasa a jihar West Bengal a India ya yi barazanar harbewa tare da kama duk wanda ya sake zanga-zanga kan sabuwar dokar zama ɗan ƙasa wacce ta haifar da bore da aka kwashe wata guda ana yi a duk faɗin ƙasar.
To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗansa, sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma ita Aisha Tisile wacce ta karanto mana labaran duniya, da Julie Lazarus Gresham wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniya mu na wannan lokacin Walter Zanga-Zanga. Ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke cewa sai kuma goben wasu.